Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 18 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke halartar wani taron harkokin cinikayya a ƙasar Turkiyya ya nemi haɗin kai wajen magance matsalar tsaro musamman a nahiyar Afirka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi alƙawarin tabbatar da an gudanar da zaben gaskiya da adalci a shekarar 2023. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo shine ya bayyana hakan. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar, yan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane 10 suka mutu yayin da 11 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. Wani babban jami'in yan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a Pakistan, Habib Bank Limited, zai iya zama fitar iskar gas ce. Sarfaraz Nawaz ya shaida wa manema labarai cewa tawagarsu mai kula da ababen fashewa tana can tana aiki don tantance yanayin fashewar, amma bisa ga dukkan alamu an yi gini ne akan magudanar ruwa kuma ta yi iskar gas ce ka iya zama sanadi. Wani gidan mai da ke kusa da bankin da ke Sindhi Industrial Trading Estate da motocin da aka ajiye sun lalace sosai. Hotuna talabijin sun nuna yadda kasan bankin ya tsage inda ya fito da rodunan da aka jera a ƙasa. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai ƙarfi ta afka a ƙasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alƙalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata ƙungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane 300,000 ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin, inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Rai ta kasance guguwa mai ƙarfin gaske a lokacin da ta afka a sanannen tsibirin yawon bude ido Nasir Gawo a ranar Alhamis da ta gabata, inda take dauke da iska mai ƙarfin kilomita 195 cikin sa'a ɗaya. Wasu hotuna da aka ɗauka ta jirgin sama da sojoji suka raba ya nuna garin General Luna ya lalace, inda da yawan masu hawa igiyar ruwa da masu yin hutu suka yi ta tururuwa gabanin bikin Kirsimeti yayin da rufin gine-gine suka cire da tarkace suka cika ƙasa. Hukumomin kiwon lafiya ƙasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane 3 dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira, inji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Juma'a, sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen 3 suka fito ba. Kafar yaɗa labaran yankin Masarawi ta rawaito cewa mutanen 3 suna daga cikin matafiya da ƙasar Afirka ta Kudu. Ma'aikatar ta ce 2 daga cikin mutanen da suka kamu ba su nuna wasu alamomin cutar ba, yayin da na 3 yake fama da alamomin cutar kaɗan. Ta ce an killace mutane 3 a wani asibiti a Alkahira. Jiya Juma'a hukumomin ƙasar sun ba da rahoton cewa sama da mutane 900 ne sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mutuwa 43 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Masar ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar 373,500 da kuma waɗanda suka mutu 21,277 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta fara haɗa kan ƙasashen musulmi don taimakawa ƙasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin ƙai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da sassauta martabarsu a ƙasashen duniya. Babban jami'in diplomasiyyar Pakistan ya faɗa jiya Juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi 57 za su taru a Islamabad a gobe Lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimakawa Afghanistan, yayin da suke fuskantar harkokin siyasa masu wuya da gwamnatin Taliban ke jagoranta. Kasashen duniya sun gagaba wa sabuwar gwamnatin Taliban da ke Kabul takunkumi sakamakon rugujewar rundunar sojojin Afghanistan da gwamnatin kasar da take samun goyon bayan kasashen yamma da masu tayar da kayar baya suka karba iko a tsakiyar watan Agusta. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya ce taron na OIC ba wai yana nufin amincewa da gwamnatin Taliban bane a hukumance. Ya ce a sakon taron na gobe Lahadi shine dan Allah kada a yi watsi da Afghanistan. Mai magana da yawun dakarun tsaron kan iyakar Isra'ila ya faɗa yau Asabar cewa wata Falastiniya ta caka wuka ga wani ɗan Isra'ila da ke zama a kusa da wani wuri mai tsarki da ake takaddama a kai a Hebron da ke kudancin yammacin gabar kogin Jordan, inda ta raunata shi kaɗan. An kai harin a kusa da wani wuri da Yahudawa suka fi sani da kogo mai tsarki da kuma musulmi a matsayin masallacin Ibrahimi, wurin da mabiya addinan biyu ke girmamawa. Sanarwar ta ƙara da cewa masu tsaron kan iyakar Isra'ila sun kama wacce ta kai harin, wata mata Bafalistiniya mai shekara 65 daga ƙauyen da ke kusa. Mutumin da aka raunata ɗan shekara 38 ne, mazaunin unguwar da ke kusa da Kiryat Arba. Isra'ila ta kwace yammacin gabar kogin Jordan a yakin kwanaki 6 na 1967. Tun daga wannan lokaci Yahudawa in Isra'ila kusan 700,000 suka yi kaura zuwa matsugunin yammacin kogin Jordan daga bashin birnin Qudus, wanda galibin kasashen duniya ke ganin sa matsayin haramtacce.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bangaren rahotanninmu a yau Asabar a birnin Istanbul na kasar Turkiya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a wurin babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Turkiya da kasashen Afirka karo na uku, inda ya yi kira da haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin tunkarar matsalar tsaro da ta zama ruwan dare a sassa daban-daban na nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Malam Garba Shehu, mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, don jin ƙarin bayani.
Kira ne yake cewa don dai wannan haɗaka tsakanin Afirka da Turkiya za ta yi amfani a cikin wurinta sosai, to a mai da hankali a kan magunguna kamar maganar tsaro. Banda haka ya kawo maganar gurɓacewa ko lalacewar yanayi, wanda yake shi kansa barazana ce ga ƙasashen namu. Ya kuma kawo batu na illar annobar corona da irin cututtuka da ake ta yi da shi. Kuma hakan ya nuna cewa kamar mu a nan Najeriya dama ba haka muke zaune ba, muna namu iya ƙoƙarin musamman wajen ka bishiyoyi miliyoyi don a samu a yi maganin hamada da take daɗa matsowa tana cinye mana ƙasa ta noma da kuma kiwa da dabbobi da ruwa da sauransu.
To idan muna maganar sha'anin tsaro, Malam Garba, yaya za a yi ƙasashen Afirka da ita Turkiya su haɗe ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya kuma a ga tasirin yaƙi da ta'addanci da matsalolin tsaro da ya haɗe ƙasashen Afirka musamman ta yamma da kuma Najeriya da ke gabansu?
To yanzu dai haka ai tattaunawa ake, kuma hankali za a fito da irin matakai da za a ɗauka, amma ba na so masu saurare su yi mantuwa a kan wani abu. Taki fa yanzu ta yi fice a kan ƙera makamai na zamani wanda yake kuma ana ganin tasirinsu a fagagen yaƙi da dama na duniya. Aya Allah a Libya ne da aka samu ɗan zaman lafiya ne yanzu, wanda yake taki ita sai gwagwarmaya haka. Ko Iraq da Siriya inda aka kada ISIL aka kore su, taki ta yi wuce gaba. Ko ko a yaƙi da aka yi a Romania da ita da Azerbaijan, wanda ta goyi bayan Azerbaijan, ga irin tasiri da aka ga wannan. Saboda haka taki tana da makamai na zamani, musamman irin jiragen nan waɗanda suke ba su da matuki, wato drone. Lallai sun yi fice a kan waɗannan abubuwa, kuma in dai har tana so ɗin ai ba wani abu ba ne, za su iya tallafa mana a waɗannan ƙasashe namu don a ga amfanin abin.
To tafukar bayanai da shi Erdogan fa yayi, wani tabbaci ya baiwa taron nan ko wakilan da suka halarci wannan taron domin taka rawar haɗin kai na cinikayya tsakanin ƙasashen da Afirka?
To mu ai abin da muke gani shi ba Erdogan da gaske yake, domin kun ka lura siyasar duniya ka san taki shekara da shekaru sun yi da shiga ƙasashen haɗin kan Turai, Turawa, Turkiya sun hana. Idan kuma ka duba maƙotansu da ke ƙasashen Asiya, gasa da ake a tsakanin su can ta yi yawa, ga Japan a nan, ga su Korea, China da su Russia. A ita kanta shi tashi karuwa ce a gare ta, ta rungumo Afirka, mutum da aka watsar da mu tashi tare mu faɗi tare, mu dangantaka wanda za a ga amfaninta za mu cin goriyarta yau da gobe, inda aka sa gaba kenan.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahota. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi alƙawarin ba 'yan siyasa da masu kada kuri'a cikakkar dama ta yadda za su kada kuri'unsu a kakar zaɓukan shekarar 2023 ba tare da wata matsala ba. Bayan haka za ta ba da cikakken tsaro a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahota.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ne ya yi wannan alƙawarin a Jami'ar Ibadan a lokacin da yake gabatar da lacca a wajen kaddamar da cibiyar tunawa da tsohon gwamnan jihar Oyo marigayi Sanata Abiola Ajimobi da ya baiwa Jami'ar Ibadan cibiyar kyauta.
Is how to ensure that this right of free choice is not defeated or corrupted in any way. Once that right of free choice is violated, the basis of democracy and its product, good governance, is undermined.
Farfesa Yemi Osinbajo ya ce babban abu shine yadda ba a hana 'yancin zaɓe ba ko a murɗe zaɓen. Ya ce da zaran an hana 'yancin zaɓe, an na ƙasa demokuraɗiyya da shugabanni na gari. Osinbajo ya buƙaci 'yan siyasa da su riƙe gaskiya kana su kare 'yancin masu kaɗa ƙuri'a tare da barin su su zaɓi ɗan takarar da ya yi musu domin a sami zaman lafiya a Najeriya. Da yake jawabi tsohon shugaban hukumar zaɓe a Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya yi hasashen cewa rashin tsaro ne barazana ga zaɓuɓɓukan shekarar 2023. Attahiru Jega ya ce dole ne a ɗauki tsatsauran matakan tsaro don a gudanar da zaɓuɓɓukan lamuri lafiya, domin duk zaɓen da babu cikakken tsaro a cikinsa ba za a sami kyakkyawan zaɓe da kyakkyawan shugabanni ba. Uwar gidan tsohon gwamnan jihar Oyo, uwar gida Florence Ajimobi, ta ce akwai buƙatar ƙasar nan ta zama ƙarƙarfa domin amfanin 'yan ƙasa.
A country shall emerge stronger and compellingly more purposefully for its citizens.
Wajen taron dai an yanke fanke don tunawa da tsohon gwamna marigayi Abiola Ajimobi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka.
Akrama kallahu wata mai saurare ce mai suna Malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri a Rijau, jihar Niger a Najeriya. Take so a bata bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka kirkiro wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan 10 na wannan shekara ta 2021, wanda ake kira wato e-naira. Tace kowanne alfanu wannan kuɗi na e-naira yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya.
Shi wato e-naira wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa, wato wanda ake kira yanar gizo. Kuɗi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency, wato kuɗaɗen sadarwa na internet wanda aka samar da su, waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya. To amma bambancin shi ne shi wannan kuɗi na e-naira gwamnati ce take kirkiro shi, gwamnatin Najeriya ce ta kirkiro shi, kamar yadda waɗansu gwamnatocin ƙasashe kamar na China suka ƙoƙarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kuɗaɗe irin na ƙasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency, wato kuɗin yanar sadarwa. Abin da ya sa yake da bambanci da sauran kuɗaɗe irin na cryptocurrency shi ne su waɗannan kuɗaɗe na crypto kudade ne da ba za a iya nuna waɗanda suka kirkiro su ba, wato ba gwamnatoci ne suka kirkiro su ba, ɗan kasuwa ne suka kirkiro su, kuma an kirkiro su ta hanyar kaman zuba jari, suna hawa daraja suna hawa daraja suna sauka. Saboda haka shuko wannan kuɗi na naira ba irin wannan bane da yau zaka zuba naira 100 gobe ta zama ko 200 jibi ta zama naira 20, a'a kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi zaka iya daukar sa a haka, saboda ya samu goyen bayan gwamnati ba kaman irin wancan da yake kaman hannun zuba jari bane, kuma shi baya hawa baya soka, amma kuma gwamnati ta san duk masu shi. Ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan, ba wai gwamnatin Najeriya ba, gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar kirkiro wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko 'yan kasuwa wanda yana tashi shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba, yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba, wanda wannan yana da wata wani wato impact, yana da tasiri su zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati ba ta san kuɗaɗen da suke shigowa ba, a ba kuma kawai a tattalin arziki ba, har da harkar tsaro na ƙasa, saboda za a iya samun kuɗaɗe irin ta harkar kirito wanda za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu. To amma idan gwamnati sai ta ga idan ta mai da shi ta hanyar e-naira, shi ma kuɗi ne na digital currency, kuɗin yana ta sadarwa, to amma wanda gwamnati take ganin sa wanda ta san masu shi, kuma duk wanda zai bude koda ba shi da wato account na banki, amma yana da asusun banki, to yana da abin da ake kira BVN, lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi, za a bude maka ita, sannan a bude maka wallet din. To koda ba a banki ka ajiye ba a harkar banki bane, a e-naira in mutum yana da wannan kuɗaɗe, gwamnati ta san yana ajiye kuɗaɗe, saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma, wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta, ba za a samu kare tattalin arziki ba. Wannan dalili shi yasa gwamnati ta fito da abin da ake e-naira. To amfaninsa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki, saboda haka kuɗaɗensu ba sa gwamnati ba ta sanin shige da ficensu, kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan 58 a cikin Najeriya, mutane saboda miliyan 100 kusan miliyan 200, to waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kuɗaɗen banki, ba su da hada-hadar banki, ba su da asusu. To amma ko da ba su da asusu ta hanyar e-naira, za su iya samun inda za su ajiye kuɗinsu a cikin wayarsu, kuma su yi amfani da shi wajen cinikayya ta ciki da ta wajen ƙasa, da kuma tuttura kuɗaɗe a wuraren da ya kamata. Kuma tsadar wato transfer, wato tura kuɗi daga wannan waje zuwa wannan waje, za ta rugu, saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kuɗaɗe, suna caji da yawa kuma. Amma a wannan harkar e-naira, ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shi ne akwai bai kai kuɗaɗen da ake caji, ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki yake yin caji. Sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kuɗaɗensu, ko da ba tare da sun je sun buɗe asusu a banki ba.
To malam, ita malama Zainab har ila yau tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e-naira?
To a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa taimakawa da take da abin da ake kira social intervention, ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni, waɗanda suke ƙasan ƙasa, wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line, wanda suke cikin talauci. To yana ɗaya daga cikin amfani da e-naira, idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kuɗaɗen da za ta tura musu za su isa gare su, to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so
su samu dan za su isa ba tare da an samu gidi ba
na dai kenan sannan na biyu kuma za su ci da kayya a junan su ko su je wayan su wani are su mutanen karkara gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents da babban bankin Najeriya yake budewa domin a samu wanda za su ringa hada-hada da mutane a birni da kauyuka akan hanyar wannan e-naira wanda in an ba su ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kudi ta e-naira ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan ka tura masa canja zai ba katin zai sai ya rage maka daraja ba a kudin zai karba tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne ake amfani da su a wannan e-naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda POS yanzu yake akan samu kudade a zaka je karkara inda zaka ga babban banki ko mutane suna hada-hadar karbar kudi ana tura musu daga birni su karba a karkara saboda ana samun waɗannan agents din musamman a metropolitan local government
a
kutocin kananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kudi ba tare da sai lalle sun shigo banki mutum da bankin bai gama zagaye ko ina wani bangare na kasanmu ba Najeriya saboda haka akwai agent da shi kansa bankin yake kokarin yanzu ya appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba.
Wani abu da tambayar malama Zainab ta karshe malam shine cewa ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tunda shi a kansu take magana wajen kariya daga yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na e-naira.
To wato matsalar e-naira a harkar karkara da ma harkar bindin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa crypto din currency din ba ta sauki ake iya damfara da shi ba wato akwai abinda wani manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kudade na digital currency kudaden yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato lambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau daya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su ba sa iya mai naituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda yake da su kamar wato lamba ce ta ATM ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai da ɗayan amfani da shi.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Ni Ibrahim Kalamu ci garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Madalla a gaida Ibrahim Kalamu ci garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gaban mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Augustine Gabon ya soma shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da za a soma fafatawa a wata mai zuwa na Janairu inda ya sha alwashin ci gaba da amfani da kusan kashi 90% na 'yan wasan kungiyar da ya gada. Gabon wanda ya bayyana cewa matsalar da aka fuskanta a baya ba laifin 'yan wasan bane ya sha alwashin kawo wasu sauye-sauye da nufin farfado da martabar kasar a haujin kwallon kafa. To amma duk da haka ya bayyana kudurinsa na gayyato karin sababbin 'yan wasa kalilan da ba su wuce biyar ba domin kara karfafa kwazon kungiyar ta Super Eagles. Rahotanni sun bayyana cewa Najeriya na shirin bude sansanin atisayen shiryawa gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a filin wasa na Gwarsu Lafabio da ke Uyo a ranar 28 ga watan nan na Disamba. Gabon ya soma aikin horar da ƴan wasan kasar ta Najeriya ne a makon jiya bayan da hukumar kwallon kasar ta sallami koci Gano Turo. A Ingila an dage buga wasanni shida na gasar Premier da aka tsara bugawa a yau Asabar sakamakon yawan yaduwar kamuwa da cutar coronavirus a tsakanin kungiyoyin kwallon kafar gasar. Wannan ya bada adadin wasanni 10 kenan na gasar da aka dage buga su a wannan makon. Yanzu haka kuma kungiyoyin da ke fafata gasar ta Premier sun shirya gudanar da wani taro a ranar Litinin domin tattaunawa akan yanayin da kuma samar da mafita akan lamarin. Kungiyar kwallon kafar Inter Milan ta kasar Italia ta cimma matsayar soke kwantiragin dan wasan ta dan kasar Denmark Christian Eriksen. Eriksen mai shekaru 29 bai sami komawa taka leda ba don sa'adda ya yanke jiki ya fadi a filin wasa a lokacin da yake bugawa kasar sa ta Denmark wasan gasar cin kofin kasashen Turai da Finland a cikin watan Yuni. Duk da yake dai dan wasan ya sami sauki har ma ya soma motsa jiki da atisaye shi kadai ya cimma yarjejeniya da kungiyar tashi na soke kwantiragin sa. To sai dai kuma kungiyar ta Inter Milan ta bayyana cewa kakkarfar dangantaka za ta ci gaba da wanzuwa tsakanin ta da Eriksen wanda har kawo yanzu ba kai ga bayyana inda zai koma taka leda ba. Ya koma kungiyar ta Inter ne daga Tottenham ta Ingila a watan Janairun shekarar bara ta 2020 akan kwantiragin shekaru 4.5 inda kuma ya taimakawa kungiyar ta lashe gasar Serie A a kakar wasanni da ta gabata. A kasar Spain kuma kungiyar Barcelona na duba yiwuwar sake dawo da tsohon dan wasan ta Alexis Sanchez domin mai gurbin Sergio Aguero wanda ya bayyana yin murabus daga taka leda a ranar Larabar da ta gabata. Kungiyar na bukatar sayo dan wasan dan kasar Chile ne a watan Janairu mai zuwa domin kafa kai hare-hare a gaban kungiyar. Sanchez wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar Inter Milan ta kasar Italia ya zama Barcelona ne daga shekara ta 2011 zuwa 2014 sadiya kuma kungiyar Manchester United ta Ingila. Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma ga labaran duniya ma wannan karan a takaice.
Yau Asabar, yan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane 10 suka mutu yayin da 11 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. Wani babban jami'in yan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a Pakistan, Habib Bank Limited, zai iya zama fitar iskar gas ce. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alkalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane 300 ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin, inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Hukumomin kiwon lafiya kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane 3 dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira, inji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Juma'a. Sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen 3 suka fito ba. Kafar yada labaran yankin Masarawi ta rawaito cewa mutanen 3 suna daga cikin matafiya daga kasar Afirka ta Kudu. Kasar Pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da su sassauta martabar su a kasashen duniya. Babban jami'in diplomasiyar Pakistan ya faɗa jiya Juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi 57 za su yi taro a Islamabad a gobe Lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimaka wa Afghanistan.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.